أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا قال لما أبكيدا يساكني فرمد هدوى وأنني يمشي نلي تنين شاهدوا قوة رمضان الشكرة دبو إلي حدود 40 دبيون هجرة منذ صلى الله عليه وسلم، كما شيني 20 دشدة قوة حدود الشكرة دبو بيود 20 دنيا نلي صاف من أدية أجياء من فاركرن فدن الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هل ذوك عشان آية دودتك بنت أبند يلقي يو سين مكرن تأبند مالن عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنبتا نفسر الوقت أن الآيو يقدابيو كافو مجي آيو ينقب إن شاء الله. مالن يناتوا أي تلك التفاصيل التي ذكرها ونن بياني دكي دكي ودن دا ألا ملوكي أنبتا في المواريث دن غندا غادو دربان غادو دواية تنشي كذا دوازا أبا كذا دهالا ينسى دك نوسو حدود الله يا كوكيني نألا هكونتني نألا التي يجب الوقوف معها ودن دواجبيني a tsayu tare da su ana a tsaya tare da su a tsaya inda suka ce a tsaya yadda Allah ya faɗa ayi aiki da shi babu ƙari babu rage shi yasa ya ƙara yace wa adamu mujawazatiha kuma kar a ƙetare su zuwa wani abu daban walal qusuru anha ko a gaza mana babu gazawa babu wuce iyaka yadda ya faɗa din nan haka za'i ya fi ka tausayi ya fi ka sanin mabukata ya fi ka sanin me ya dace a wannan mahalli kuma wa za a ba kaza wa za a hana kaza kaka yadda ya faɗa shine daidai ba a fi masa gyara kuma duk abin da ya faɗa babu wani mai kawo sabaninsa kuma ya zama daidai wa fi dalika dalilun ala anna alwasiyata lilwarithi mansukhatun bi taqdirihi ta'ala an siba alwarithin a wannan aya da wannan magana da Allah madauki ambata tilka hududullah sanyawa waɗannan abubuwa suna hudud iyakoki dokoki hukunce hukunce tabbatattu muhkamai waɗanda ba mutashabihat ba ambatansu da wannan dalili ne akan cewa yin wasiya ga mai gado wani abu ne da aka shafe shi nan abin da malaki nufi ko da wancan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yace la wasiyata li warithin ko babu hadisin to tilka hududullahi nan ta isa ta nuna mana cewa duk wani mai gado in dai daga cikin dukiyar mai wanda ya gada za a bashi to an riga an faɗi abin da za a bashi duk abin da baya cikin wannan to bai cancance shi ba kaga kenan ya zo da wata takarda ce an masa wasiya to babu wannan saboda ga iya abin da Allah ya ce shine hududi kun fahimci abin ko ba gane ba yawa tunda yace hudud din nan iyakoki ne na Allah hukunce hukuncen Allah to babu wani zance banda su kada wani ya kawo wani claim cewa an masa wasiya da kaza in dai shi mai gado ne ku fahimta nan ana zancen masu gado in yana cikin masu gado to dama abinda aka ce a bashi an riga an faɗa ƙari akan haka babu in yazo da cewa an mun wasiya a to a gida na unguwa kaza an bani sai a ce a'a zancen wannan duk an shafe shi maganar gado da Allah ya faɗa ita za a yi aiki da ita ba maganar wasiya ba tunda kana cikin magada da baya cikin magada to ya halatta a yi masa wasiya in ya zo da takarda ga sa hannu mamaci cewa an masa wasiya a bashi kaza sai a duba yana cikin magada ko ba shi baya ciki don haka ya cancanci a bashi daga cikin sulufi a kun fahimci me yake nufi a nan wannan dai yana nuna mana kyakkyawar fahimta ga nassoshi na alkur'ani irin dai da ya mana bayanai akan waɗancan matsaloli guda 11 kowanne aka mai da su cikin alkur'ani da hikima da istinbati da ishara da sauransu nan mai kyau to haka wannan ma abin da yake nufi kina ai mun san akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasi kuru-kuru cewa babu wasiya ga wanda zai yi gado to nan abin da yake nufi ko da wannan hadisin ko ba wannan hadisin wannan fadin tilka hududullahi ya isa ya nuna cewa ga iya abin da Allah ya ce ayi ya ka babu ƙari ga wani mai gado in dai kana cikin magada ko dai zama kana gado ne da fardi ko ta'sibi to mai fardi duk gashi an faɗa wanda ba shi da fardi to tunda ko an faɗi dangantakar da take sababa ya zama mai gado to zai yi ta'sibi ma'ana wanda ke ta'sibi ne ta'sibi wanda kuma fardi ne fardi ƙari akan haka babu saboda me iyakokin Allah an bayyana su ya bayyana insha Allah to sai ce ثم قوله تعالى سنن فدين الله مدكي ده يشي تلك حدود الله فلا تعتدوها والوصيه للوارث بزياده على حقه يدخل في هذا التعدي سنن وصيه غا مي غادو معنى وند يكي داما ينا cikin magada na wannan mamaci to ai masa wasiya cewa kuma zai samu ƙari akan sulusi to shi kuma yana cikin wannan ta'addi din da aka ce fala ta'taduha kun gane yawa na farko dama ba shi da wasiya tunda yana da gado na biyu in aka yi masa wasiyar ta gota ta ƙara akan sulusin dukiya to wannan shine ma'anar fala ta'taduha an yi ta'addi an gane insha Allah ma a kaulihi sallallahu alaihi wasallam tare da kun ga tare da ma'ana wannan shi ma hukunci ne amma a hada shi da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ambata a hadisi la wasiyata li warithin babu wasiya ga duk wanda yake mai gado ne thumma dhakara ta'ata Allah wa rasulihi kun gane wannan bariki sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana maganar da'a ga Allah da manzansa wa ma'siyatihima da kuma saba musu umuman ta kowane bangare nan bai shafi iya maganar gado ba a babin gado da babin da ba gado ba Allah ya yi umarni a yi da'a gare shi kuma a yi da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallama tunda in kun lura wannan ayar abinda Allah ya faɗa ciki tilka hududullah sai ce wa man yuti'i Allah bai ce wa man yuti'i Allah wa rasuluhu fi hadhihi alhudud ba an gane tunda bai faɗi wannan ba to umumi ake nufi a kowanne babi wajibi a yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma tunda an faɗi wannan ne daga gama magana akan maganar gado to shi ma gadon yana cikin waɗannan abubuwan da wajibi ne a yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki da haka yanzu koda a babin wannan maganar wasiya cewa la wasiyata li warithi kaulin waye kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tilka hududullah Allah ya faɗi tilka hududullah bayan ya gama magana akan rabon gado kuma an ayyana kowanne rabo ga mai shi kaga nan ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ai da'a ga wannan an fahimci wannan to wannan iya abin da ya shafi ma babin wasiya kenan zai shiga cikin umumi fa'idar ba a ambaci zancen wasiyar ake ba ba a ambaci zancen gadon ake ba shine saboda kowa zai iya kafa hujja da wannan ayar wajen wajibcin ai da'a ga Allah da manzon Allah a babin tsarki a babin alwala a babin zamantakewa a babin da'a ga iyaye babin kasuwanci babin komai na musulunci wajibi abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abi Allah abi manzo sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sai ce li yadkhula fil umumi luzum hududihi fil fara'id domin maganar alazimci haddodi da iyakokin Allah a babin gado autar ki zalika ko barin wannan ya shiga cikin abin da yake lalle yana cikin da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an bi abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce haka nan kuma yana cikin saban Allah da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka saba wa abin da Allah ya ce a wannan babin da ma wani babin wanda ba shi ba fa qala sai ce wa man yuti'i Allah wa rasulahu wanda ya da'a ga Allah da manzonsa bimtithali amrihima ta hanyar wato yin aiki da umarnin da Allah ya bayar manzon Allah ya bayar allazi a'zamuhu ta'atuhuma fi tauhid wanda a cikin awamir umarni da Allah ya bayar umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mafi girma shine da'a ga Allah a tauhidi mafi girma babu wani umarni da Allah ya bayar da yafi umarni da tauhidi duk wani abu da zaka yi magana akai da wa'azi akai da fadakarwa akai bai kai muhimmancin tauhidi ba domin shine a'zamu ma'mur shine mafi girman abin da Allah ya umarni da shi thumma al-awamir sannan sauran abubuwan umarni al-ikhtilafi darajatiha gurgudan darajarsu gurgudan matsayinsu a musulunci abu kaza yafi kaza ta bangaren abin da ya shafi umarni haka nan kuma wajtinabi nahyihima a nisanci hannun Allah da hannun manzo sallallahu alaihi wasallam alladhi a'zamuhu ash-shirku billah wanda shi ma in ka duba cikin abubuwan da Allah ya hana to mafi girman abin da Allah ya hana shine shirka da shi kowa san shirka kowa san tauhidi ko akwai wanda bai sani ba duk abin da ya kamata a sani dangane da tauhidi duk mun sani haka duk abin da ya wajaba a sani dangane da shirka mun sani sanin tauhidi da sanin shirka a cikin wannan ilimi yake علوم عينية كو فرض عين يكون فرض كفاية كون نبانغلي نعلم التوحيدي فرض عين نيكو كفرض كفاية فرض عين كون ولي أصولا وفروعا باكمل مغانا علم sauran abubuwa bane ilimin gado da muka gama karantawa ilimin alƙalanci ilimin kasuwanci da sauransu wannan ba wajibi bane sai akan wanda zai shiga ciki wanda zai kasuwanci wajibin sa je ilimin kasuwanci alƙali dole ilimin gado dole a madadin al'umma tilas yayi wajibi ya iya laifi ne a kawo alƙali ya ce bai iya ba kun gane tilas din sai je nemo ilimin tunda a madadin al'umma yake aiki har albashi ake biyan sa a kanyewo mutane wannan aiki in ko malami ne haka ba alƙali ba in bai iya ba ba shi da laifi sai ce akwai wani malamin da ya iya a je gun sa an gane amma alƙali tilas ne ya iya saboda zaman sa kenan ko ku gane nan can ba to amma in aka go babin tauhidi to da alƙali da dan kasuwa da dan siyasa nan abinda ake kallo duk mukallafi kawai ake kallo namiji da mace tilas ne ya san tauhidi wajibi ai karatun tauhidi abinda baka sani baka yi tambaya a kansa shine a'zamu ma'mur in ka go kuma magana shirka dole ita ma ka san ta domin sanin shirka shi zai taimake ka ka karfafa tauhidinka dole ka santa da furu'inta da abin da yake babba mai fidda mutum daga addini da karamar shirka wadda bata fidda mutum daga addini lalle kai karatun wannan wannan a matsayinka na musulmi ba sai alƙali ba sai malam wani ba a kowa tilas sai san wannan kun yadda da wannan ko akwai ja wannan shine asalin musulunci dole ka san shi yawa ba baka da uzuri shine fardu ainin din da malam mai ahlar yace wajibi a jaya yawa to a kalli abubuwan musulunci ta wannan fuska din Allah ya kara mana ilimi sai ce sumar yace wajtinabu nahyihima alladhi a'zamuhu ash-shirku billah thumma al-ma'asi al-ikhtilafi tabaqatiha huduba ma'asi bai ce darajatiha ba in ba a ce darakatiha ba sai dai kuma a ce to tabaqatiha gurgudan su ma matsayinsu akwai kaba'ir akwai saga'ir yawwa to dole mutum yayi kokari yayi da'a ga Allah wajibinsa ne da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan abubuwa duk umarni ka bi an ce kai sallah kai kai azumi kai an kuma ce kada kai kaza to kada kai wannan shine zaman ka bawa na Allah kuma da haka zaka zauna lafiya da ubangijinka to sai ce wanda duk yayi wannan yayi da'a ga Allah da manzon Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ga alƙawarin Allah zai shigar da shi gidan aljanna aljannan nan da tajri tahtaha min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawwama a ciki faman adda al-awamira da haka duk wanda ya bada wato ya aikata abubuwan da aka umarce shi wajtanaban nawahiya ya kuma nisanci abubuwan da aka hana shi falabudda lahu min dukhulil jannati wan najati minan nar to tilas ba makawa nan tilas ba akan Allah ba ana nufin lalle Allah zai cika alƙawarin sa tunda ya faɗi wannan to zai cika maka alƙawarin ka ba zai saba maka ba in dai kai da'a gare shi kai da'a ga manzon Allah a waɗannan abubuwa to zaka tsira wannan ashwaran sai go ba ashwaran tabbaci ne Allah ke bamu tabbaci ne da irin wannan ayoyin ne malamai zaka ji har suka rantse akan wani abu su ce wallahi in akai kaza za ai kaza ta hakikan akan irin wannan ne cewa bisa yaqini tunda Allah ya faɗa to Allah ku baya saba alƙawarin sa wanda duk yayi kaza to Allah zai shigar da shi aljanna ashe Allah ba zai ce zaka shiga aljanna sannan ya fasa ba ba zai wannan ba don haka ka yi da'ar ka gani ka bi Allah ka gani ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani Allah ba zai tozarta ka ba in ko mutun ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah to bari mu ji shi kuma menene nasa bayan yace wa zalikal fawzul azim wannan shine cin nasara mai girma alladhi hasala bihi an najatu min sakhatihi wa azabihi wal fawzu bi thawabihi wa ridwanihi bin na'imil muqimi alladhi la yasifuhu al wasifu wato idan mutum yayi da'a ga Allah da manzon Allah to zai samu aljanna samun aljannan nan shine al fawzul azim to mun yi maganar nan jiya alladhi hasala bihi an najatu wanda da shi mutum zai tsira min sakhatihi daga fushin Allah wa azabihi da kuma azabar Allah ma'ana hasala bihi an najatu hasala bihi al fawzu shine wal fawzu bi thawabihi wa ridwanihi bin na'imil muqim wato mutum ya tsira daga fushin Allah da azabar Allah sannan ya rabauta ya ci nasara da samun ladan Allah da samun yardar Allah da kuma a bashi sakamakon sa shine an-na'im al-muqim ni'ima wadda take dawwamammiya ba ta yankewa ni'imar duniya in ka kwatanta ta da ni'imar lahira ni'imar duniya ba ta rabuwa da munaghisat da abubuwan da za su cakuɗa maka ita duk daɗin abu a duniya zai iya cutarka haka ne duk daɗin abu a duniya zai iya cutarka kana ji da abu mai daɗi kana sha sai ka ƙwaru ko ba ƙwaruwa duk daɗinsa za ka iya ƙwaruwa kaga ashe baka tsira ba in dai a duniya ne daga har abu mai daɗi zai iya cutarka to amma a lahira fa duk abin da yake na lahira ne to ba za ka cutu da shi ba babu damuwa ba baƙin ciki abin da kake so shi za ka samu da abin da ka sani irinsa a duniya da abin da baka sani ba duk Allah zai kawo maka shi ma tashtahihi al-anfusu shine abin da za ka samu abin da rai ke sha'awa wani abu ma baka taba jin sunansa ba duk a lokacin za a koya maka za ka gan shi a nan duniya wani lokaci za ka je wani wuri da za ka shiga wani gun daɗin da za ka ce aini ban taɓa ganin abu iri kaza ba ma don haka ban san ya ake amfani da shi ba to a lahira duk komai sai an koya maka in ka shiga aljanna duk abu mai daɗi za ka same shi wallahi akwai taɓewa sosai mutum ya san irin wannan daɗin ne a gabansa zai same shi sannan ya tsaya ya kida a ga Allah ya kida a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kuma cewa sabawa Allah da sabawa manzon Allah sakamakon sa shine wuta Allah ya tsare mu to sannan yace alladhi la yasifuhu alwasifuna wannan ni'ima dawwamammiya duk masu sifantawa ma ba sa iya sifanta duk wanda Allah ya horewa karfin fadin imagination wanda zai iya halarto abubuwa da yawa ya rubutu a kansu ka san masu iya rubuta labarai Allah ya ba su kwakwale na mai fadin sun iya imaginin abubuwa su hararo abu su kwatanta abun kwatantawa su kirkiri labari ko don darasi ko don wani abu duk su rubuta wa mutane to duk iya kwatancen mutum ba zai iya kwatanta ni'imar da take cikin aljanna ba kamar dai da muka yi magana akan hadisin da muka ambata jiya hadisi qudsi da Allah madauki ke fadi a adattu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda kuma ya saba wa Allah da manzansa har zuwa karshen aya shine abin da malai kawo sai ce ila mana ila akhiri wa yata'adda hududahu ko yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin to sai ce wa yadkhulu fi ismi al-ma'siyati al-kufru fama dunahu wannan lafazin ma'siya in aka ce al-ma'siya saban Allah laifukan da suke shiga tun daga kafirci ma'ana kafirci shine babba to har zuwa ƙasa saboda me saboda kun ga an ambaci khalidan fiha al-khuludu fi an-nari إنما يكون لغير أهل التوحيد كو ده متعنى ده با ما أبو تا توحيدي با أشيكي نن أن أنتي مسلمي ذي شقوتا har abada to sai dai in ya mutu a kafirci in ko ya mutu ba a kafirci ba akan imani to za a iya azabtar da shi gurgudun abinda Allah ya so gurgudun laifukan da ya aikata amma fa tabbas za a fidda shi ya koma aljanna saboda da'ar da yawa Allah da manzon Allah a babin tauhidi kun ga wannan wannan shi sanannen abu ne a gun aqidar ahlus sunna yawa dan haka amma nan ya faɗi lafazin ma'asiyan da kufur a ciki saboda me saboda an yi magana akan wannan khalidin fiha yace fa ma dunahu min al-ma'asi fala yakunu fiha shubhatun lil khawarij dan haka wannan aya ba za ta zama hujja ga khawarijawa ba alladina ko alqa'ilina bi kufri ahli al-ma'asi waɗanda suke cewa duk wanda ya sabo ya kafirta aqidar khawarija wanda ya aikata saban Allah kafiri ne aikatawa ba halattawa ba yawa aqidar ahlus sunna halattawa mutun ya halatta zunubi shine kafirci amma aikata zunubin in ka kudurci cewa laifi ne to ka aikata haramun kuma ko Allah ya yafe maka in ya so kuma ya azabtar da mutum sannan ya fidda shi daga aljanna sakamakon imaninsa amma abun khawarijawa in har mutum ya aikata wani abu na zunubi a duniyan nan ko ya faɗi abin da yake zunubi ne to ya fita daga addinin musulunci sunansa kafiri wani shine ita ce aqidar khawarijawa to idan mutum ya karanta ayan nan wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin zai iya samun shubuha ya ce to ainihin sabo aka ce duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah yake ta haddin Allah to Allah zai shigar da shi wuta kuma sai aka ce khalida fiha to shine mallan yace dan kada ka hararo irin wannan tunani na khawarijawa sai ce babu hujja ga khawarijawa a wannan aya domin abinda ake nufi da ma'asiya saban anan daga kafirci zuwa ƙasa ne don haka dangane da musulmi ko in an ambaci khuludi to lalle sai in ya zama ba a musulunci ya mutu ba in ko kafiri ne to dama kullun aikin sa na saban Allah ne da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci abu yawa don haka wannan aya ba hujja bace ga khawarijawa dan khawarijawa suna kafa hujja da ita cewa ai gashi nan Allah ya faɗa duk wanda ya saba wa Allah da ya saba wa manzon Allah to Allah zai shigar da shi to sai a ce to me ya sako sai su kawo komai sai sai misali giya zina da sauransu da liwaɗi da makamantansu sai a ce musu eh an sani Allah ya hana amma Allah subhanahu wata'ala da ya hana wannan abu bai nassi ƙuruƙuru akan cewa wanda ya yi wannan kafiri bane an gane yawa su kuwa sun kafirta me irin wannan aiki amma in mutum halattawa yi to ƙaryata Allah ce hukuncinsa kafircinsa abinda ya jawo shi ƙaryata Allah Allah ya ce halal ko haram kai ka ce halal Allah ya ce halal ka ce haram to in aka yi wannan sai a samu kafirci amma mujarradin aikatawa baya nuna mene baya nuna i'tiqadin ƙaryata Allah don haka laifi ne an aikata laifi amma kuma ba lalle ne a shiga wuta a dawwama ba tunda Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ashe idza kanat al ma'siyatu ma mimma duna shirki an gane in sabo ya zama bai kai shirka ba to yana cikin ina tahta al mashi'a yawa amsa tijin da ma abun ahlus sunna sunanta mene tahta al mashi'a haka ake cewa me ma'anar tahta al mashi'a yana karkashin in Allah ya so ya gafarta wa mai laifin in Allah ya so ya azabtar da shi amma ba zai dawwama a wutar jahannama ba to magana dai akan aqidar khawarijawa an shayin ta kuma kun sani to sai ce fa inna Allah ta'ala rattaba dukhul aljannati ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi kun ga Allah madauki ya dora cewa in an yi da'a gare shi an yi da'a ga manzansa me ya hukunci za a shiga aljanna wa rattaba dukhulan nari ya dora hukuncin shiga wuta kuma ala ma'siyatihi wa ma'siyati rasulihi akan sabawa Allah da sabawa manzon Allah faman ata'ahu ta'atan tammatan to ga inda zance yake wanda ya da'a ga Allah da'a cikakkiya wace kenan wanda ba shirka a ciki yawa dakhala aljannata bila azab zai shiga aljanna ba tare da azaba ba yawa babu shirka babu ma saban Allah Allah madauki zai shigar da shi aljanna babu azaba ba komai haka Allah zai shigar da shi aljanna an gane waman asallaha wanda ko ya saba wa Allah wa rasulahu ma'siyatan tammatan shi ma cikakken sako wa yadkhulu fiha ash-shirku an gane shirka za ta shiga fama dunahu da abin da bai kai shirka ba to shi ma da khalan nara wa khullida fiha kuma za a dawamar da shi a ciki saboda me yayi yayi ma'siya tamma nan lafazin tamma dalilin shigo da ita dan a nuna kamar ka ce ne man ata Allah ta'atan tammatan ana nufin aslama wa mata alal islam an gane man asa Allah wa asa rasulahu ma'siyatan tammatan ana nufin me mata alal kufri yawa tunda tamma aka ce sako cikakken sako to hadda shirka a ciki in dai tattaro duka ya aikata to ya aikata shirka wanda ko ya aikata shirka shi ya tantance wannan sifa ta dawwama a wutar jahannama kun gane wannan zancen yawa magana dai akan wannan babin magana ce mai fadi kuma ina sa ran dama kun riga kun san wannan babi na hukuncin murtakibul kabira sunan babin kenan hukunci mene murtakibul kabira wanda ya aikata zunubi zunubi babba me ya hukuncin sa a musulunci na san kowa a cikin ku gurgudan abin da ya sani na ayoyi na alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa ga aqidar ahli sunna akan wannan kuma an san ta ko ba sani ba kun sani ko tambaya za a yi ne meye aqidar ahli sunna dangane da mutumin da ya aikata zunubin da bai kai shirka ba babban zunubi yayi zina ya sha giya ya caca da makamantin wannan ya zagi iyayensa me hukuncin sa ba ku ba duk kun sani eh yayi sabo in ya mutu ya je lahira a wannan matsayi yake na'am ta shine wanda ake cewa mene tahtal mashi'a to amma agun khawarijawa ba haka suka yadda ba suna da shubuhohi yatashabbafuna biha da suke kamawa suke riko da su suna ganin cewa duk wanda ya saba wa Allah ya mutu a saban Allah su tun ba ma mutu ba a nan duniya ma mutum in ya sabo kawai ya kafirta an zara imanin ya tafi amma sai dai in ya tuba to imanin sai ya dawo amma in ba haka ba kafiri sunansa sabanin mu'tazilawa a duniya su suka ce mene ba za su ce masa kafiri ba amma kuma suna jin tsoro su kira shi mumini kuma sai suka ce yana tsakanin mumini da kafiri manzila bainal manzil ce amma kuma in ya mutu bai tuba ba to sai suka hade da su da kawarijawa akan hukuncin lahira cewa dan wuta ne kuma dawwama zai a wuta kaga ne ba tinya ba kafar baya kafir tashin ne al-asma a duniya shine ba a yi masa ba amma babin al-hukum ko an masa hukuncin lahira amma suna na duniya a bashi kafirci shine ba a bashi ba yawa su kuwa khawarij sun yi da sunan da hukuncin na duniya sun yi sunansa kafiri sun masa hukuncin kufur a lahira kuma sun masa hukuncin al-khulud finnar an gane abu na'am hukuncin sa sahihi ne hukunci ka tambaya wanda cewa za ka yi yawa yaya wannan hadisin ya za a yi da shi abinda ake nufi da wannan hadisi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min yawa mai zina a yayin da yake zina ba zai yi zinan nan alhali yana kammalallen mumini ba shine zancen ba kammalallen mumini ba yawa in ma an fassara zare imanin kamar da aka rubuto daga Ibn Abbas za a ce imanin yana nan a samansa ka zulla kamar gajimare ko inuwa yana gama aikin amir masa
sawa'un ya tuba ko bai tuba ba yana nan imaninsa da Allah yana nan ba kafirta yi ba yauwa amma agun khawarijawa su suke daukar wannan kafirci kuma walaysa sari'an fi zalika ko ai ba kurukuru yake ba yauwa nun abin nan shi yasa ake kiran waɗannan mene shuba shubuhuhi ne laysat nususan qat'iyyat ad-dalalati fi ma yad'un yauwa ba naso shi ne da suke ya nunin da suke zuwa ga mas'alar al-mutanaza anha wato ya zama cewa babu tantama ba wata fassara banda wannan ba yauwa fassarar sahabbai ita ce wannan da muka ambata ana nufin laysa mu'minan kamilal imani an gane yauwa ba mu'mini bane mai kammalallen imani don me aka faɗi haka saboda nassoshin shari'a sun tabbatar da an kira mai irin wannan laifi da sunan imani masu kaba'ir dhunub a wurare da yawa Allah ya kira su ya ayyuhal ladina amanu ko ba haka ba ashe da kafirai ne ya ayyuhal ladina kafaru za a ce musu an ganin haka mujarradin aikata laifi baya sa mutum ya kafirta in dai laifin bai kai kafirci ba an gani kuma dama shine abin da ke nuna bambanci tsakanin manhajin ahli sunna da manhajin wadansu to sai ce ومن اجتمع فيه معصية وطاعة وندا دا سابو دا داء سكا هدو دكا تاردشي ينا سابو ينا داء ينا داء ينا سابو كان فيه من موجب الثواب والإقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية تو غرغود يأبن ديكي تاردشي na abin da zai sa ya samu lada ko ai masa ukuba to yana da alaka ne yana tafiya ne proportion na gurgudan aikin sa na da'a da aikin sa na zunubi in ayyukan sa na da'a suka fi yawa to zai zama me za a rinjayar da shi cikin masu da'a in ayyukan sa munana suka fi yawa za a rinjayar da shi cikin masu saban Allah amma duk da haka ai wani aikin kuma na kirki yafi wani aiki shi yasa nan hadisin bitaqa zai zo maka kusan hadisin bitaqa wanne ne hadisin bitaqa hadisin mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna dan aljanna na ƙarshe kun san shi ba wai wani mutum ɗaya bane sunansa malam wani a gare ka ba siffa ce yauwa ran tashin alkiyama bayan ɗan aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta sai ga wani wanda an duba ayyukansa munanan duk sun fi yawa a hisabi duk miyagun ayyuka sun fi yawa sai ce me kake sa ran Allah zai ma shi ai in dai ba rahamar Allah ba shi kan ya kade to sai a ce sai Allah fito masa da wata bitaka wata wani kati a jiki an rubuta la ilaha illallah sai a ce to wannan yana cikin aikinka faɗin la ilaha illallah da ka yarda da ita to kuma nauyin la ilaha illallah nan ya rinjaye dukkan zunuban da mutumin ya aikata sai Allah ya ce an yafe masa waɗannan zunuban sai a ce to a sa shi a aljanna to kaga ashe gurgudan da'arka daga ciki manyan ayyukan imani ya zama kana riƙe da la ilaha illallah ba fa qaulan mujarradul qauli ba a'a dole ya zama kai imani da ita imani da sharuɗanta ai kun san sharuɗan la ilaha illallah duk kun haddace to sai an same su tare da kai ka san ma'anarta kana santa baka juya mata baya ba ka karba da gaskiya da ikhlasi an fahimci wannan duk waɗannan abubuwan sai ya zama ka yarda da su sannan la ilaha illallah za ta yi mu amfani to ita ce la ilaha illallah da zaka samu a bitaka Allah ya sa ma dai ba ma cikin waɗanda miyagun ayyukan nasu za su kai su irin wannan matsayi Allah ya sa mu samu wato shiga aljanna ra'san ba tare da azaba ba Allah ya gafarta mana zunubanmu to dai ma'ana abin da ake nufi ta bangaren al-ahkam ash-shar'iyya ko in ce al-ahkam ad-dunyawiyya da za a yi akan mutum murtakibul kabira yana da alaka ne da ayyukan ladansa da ayyukan zunubinsa wanda ayyukansa na lada suka fi yawa to yana cikin mutanen kirki wanda ayyukansa na zunubi suka fi yawa yana cikin mutanen banza amma kuma hukuncinsa na ƙarshe yana koma zuwa ga Allah ran kiyama an fahimci abu amma ba a yi masa hukunci a nan duniya saboda ya aikata wani zunubi a ce masa kafiri a duniya ba a kafirta mutum saboda zunubi masu yin wannan aikin su ne khawarija kuma su ne yan bid'a wanda haramun ne mutum ya bi mazhabarsu mazhabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zunubi babba wanda bai kai ga kafirci ba baya fudda mutum daga addini har a ce masa kafiri an fahimci wannan kuma Allah zai iya gafarta maka a kowane lokaci ko ka tuba ko baka tuba ba yawa in ka tuba rahmar Allah Allah ya karbi tubanka in baka tuba ba ran kiyama Allah zai iya gafarta maka shine dama ma'anan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha komai yana koma zuwa ga mashi'atillah Allah ba mu ikon tuba daga laifuffukan mu yace wa qaddallatin nususu almutawatiratu nassoshi da suka zo ta hanyoyi da yawa sun yi nuni ala annal muwahhidina wannan da dizancin da muka ambata ne cewa masu tauhidi alladhina ma'ahum ta'atu tauhidi wadanda akwai da'a ga Allah da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren tauhidi to ghayru mukhalladina fin nar ba za a dawwamar da su a wuta ba duk wanda ya da'a ga Allah a babin tauhidi to ba zai dawwama a wuta ba wannan shine dalilin da sa kaga malamai suna damuwa da lamarin tauhidi suna fifita zance akan sa sama da kowanne zance babu wani ilimi da ya kai ilimin tauhidi muhimmanci babu wani aiki da ya kai tabbatar tauhidi a zuciyarka da nisanta shirka duk sallar ka ta dare duk azumin ka na nafila in akwai tauhidi aiki ba zai karbu ba ko in akwai shi in ba tauhidi kai in babu tauhidi Allah ba zai karba ba in akwai shirka sai Allah ya sa shirkan nan ta bata duk ayyukan nan musamman in shirka babba ce amma in akwai tauhidi to duk laifin da mutum yake aikatawa ana sa ran Allah ya gafarta masa in dai haƙoƙin Allah ne ana sa ran Allah ya gafarta masa saboda tauhidin nan ya fi girma sama da duk wani abu da mutum zai aikata duk ayyukan alheri ba su kai tauhidi ba an fahimci wannan zancen wannan shine dalilin da zai sa kar ka bari ka shiga duk wata hanya da yake akwai shirka a cikinta wallahi baka da udiri duk hanyar da zaka koma bautawa dan adam duk hanyar da zaka koma bautawa aljani to ka rabu da ita baka neman wani udiri a ce to ai ba kwaicin da mutane da yawa suna yi ai ka ba ruwanka da wannan tsayuwarka gaban ubangiji zaka tuno yawa wannan hanya ce ana girmama wani girmama wadda ta kai Allah har a ce ma wani Allah to ba kai a cikin wannan abu gara kana da tauhidinka ko kana wasu zunubai tare da tauhidi ba fa zuga ka ake kai zunubi ba yawa wannan kuma wani abu ne na da aqidar irja'i ta kan shigar a zukatan mutane in ana magana akan tauhidi ana girmama tauhidi da kuma cewa in dai mutum na tare da shi to ai ba komai kaza da Allah zai gafarta masa sai kuma mutum yayi tahawuni da zunubai zunuban nan karka manta su ma fa Allah hana su yi Allah ya hana da giyan nan da zinan nan da komai duk Allah ya hana su kuma ga irin ukubar da ake wa mutum in yana yi amma ana zancen in aka tashi aunawa nauyin tauhidi yafi nauyin duk wani aiki mai kirki an gane yawwa kuma duk munin aikin mutum in dai ba shirka bace nassin qur'ani ya faɗa mana Allah ya faɗa cewa Allah zai iya gafarta maka amma in mutum ya mutu da shirka da kudirtar cewa akwai wani wanda ba Allah ba shi ma Allah ne da bauta wani wanda ba Allah ba in dai mutum ya mutu da wannan to duk zunubinsa ba za a gafarta masa ba wuta kuma zai shiga ko hisabi ba za a yi masa ba dan wuta ne tabbatacce a wuta kuma har abada wannan ba abun kokonto ba ne nususun qur'ani abin da suka tabbatar kenan amma in mutum yana tare da tauhidin nan to saboda tauhidin nan Allah zai gafarta masa sauran abubuwa zaka fahimci girman tauhidi a wannan ko ba zaka fahimta ba dole zaka fahimta don haka abu ne tabbatacce a gun malamai shine yake cewa wa qaddallatin nususu almutawatiratu ala anna almuwahhidina alladhina ma'ahum ta'atu at-tauhidi ghayru mukhalladina fi an-nar cewa ma'abuta tauhidi waɗanda tare da su akwai wannan da'a ta tauhidi sun yi imani da Allah sun yi da'a ga Allah a kiran da ya abauta masa shi kadai sun yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kiran da ya abautawa Allah shi kadai to ba za su dawwama a wuta ba za a iya shiga amma za a fita amma fa shigan nan ba dadi ne da ita ba eh babu mai fatan ya ce bari ba komai ai bari kai zunubinka tunda dai za a shiga a fita to ai baka san irin shigar ba baka san irin fitar ba babu mai fata ya shiga jikinsa ba zai iya jurewa ba fama ma'ahum min at-tauhid mani'un lahum min al-khulud fiha wannan abin da ke tare da su na tauhidi to shine mani'i shine abin da yake hana su dawama a wutar jahannama dan haka ya'yan uwa wallahi ba tsanantawa bace in kun ji muna tananatawa maganar tauhidi karatuka kullun akan tauhidi za a har wani ma ya ce wai ba wani zance ne ne sai tauhidi abinda zaka lura da shi halin da mutane suke ciki an jahilci tauhidin an jahilci sauran hukuncen zaka ga wani shi baya sha'awar ayi zancen tauhidi wani a ganin sa wai tauhidin yana raba kan mutane in aka ce za a zancen tauhidin fa yanzu za a zo a zancen kungiyoyin nan a ce wani dan bid'a ne wani kafiri ne da Allah ku bar mu kawai kowa daidai yake waye ya maka kowa daidai yake wani ba zance ne na jahilai yawa ba zai kowa a daidai yake ba na eh wai kowa lalime yake ba wanda ya san ma inda gaskiyar take ani wallahi tallahi ba lalime nake tsakani da Allah wallahi bisa yaqini nake kan aqidar ahlus sunna ko kusa ko alama ban da kokonto na tabbata duk wata hanya ta bid'a ba gaskiya bace wallahi ba nema nake ko tattaunawa zakai da wani wai a ce wai zaka tattauna ne wai a ce wai binciken gaskiya wallahi ba binciken gaskiya nake ba in zan tattauna da shi kokari nake in shiryar da shi ya shiryu amma tabbas akan indai kana kan qur'ani kana kan hadisi kana bin hanyar Abubakar da Umar wallahi akan gaskiya kake ka yadda da wannan karka bari wata wani kokonto ya shiga zuciyarka cewa ai abin ai kokari ake daidai a gano lalibe wallahi ba lalibe Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da kafirai da lalibe yake magana da su ba lalibe ba shi yabo da Qur'ani Allah ne ya aiko shi Allah ne ya gaya masa babu wani abun bauta sai shi to yanzu wani ya zo ya ce wannan shehi ma Allah ne wannan imami Allah ne wannan kabarin kaza wannan kabarin kai a ce kana kokonto wai kana tuno girman wannan din ka manta da girman Allah girman Allah zaka kalla ka kwatanta zaka iya hada Allah da malam wane da shehu wane da imami wane ko sahabi ne Allah daban ko annabi ne ba a hada shi da Allah wannan shine zancen tauhidi kuma kullun dai muna wannan zance Allah ya kyauta to sai mu je aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala yace wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما wannan su ne ayoyi guda biyu da za mu tattauna insha Allahu bayan gama magana akan abin da ya shafi gado da sauransu da kuma ta'qibi da Allah ya yi akan abin da ya shafi hukunce-hukunce gaba ɗaya wannan ayoyi masu zuwa suna magana akan ayyukan alfasha miyagun laifuffuka musamman dai wanda ake nufi a nan kamar da za mu zo mu tattauna insha Allah ana nufin zina da liwatsi da sihaƙi zina ta tsakanin namiji da mace liwatsi tsakanin namiji da namiji sihaƙi tsakanin mace da mace duk sunan alfasha din nan ya hau kansu to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallati ya'tina al-fahishata waɗannan mata da suke zaikewa wato suke aikata ya'ti nan abinda ake nufi yaf'al yawa matan nan da suke aikata al-fasha asali wallati jam'i ne na allati ko yawa to kuma yazo mubtada wallati wawun ta atfi ce ala hasabi ma qabla allati ismu mawsul ne a cikin ka'idar nahwu ko yana cikin al asma al mawsula shi anan ismu mawsul ne amma yana da ma'anar sharadi yana da ma'anar mene sharadi shine dalilin da yasa kaga jawabin ko khabar din tunda mubtada ne sai khabar din sai yazo da fa'u ko fastashhidu shine khabar din a yadda aka saba shi mubtada khabar din sa ba sai da fa'un ba amma tunda wannan ismu mawsul ne ismu mawsul kuma yushbihu isma sharti in yazo mubtada ismu mawsul in yazo mubtada yushbihu isma sharti wa idha kana bainahu wa bain ismi sharti shabah fa innahu yahmilu khabaruhu alfa'a kamar yadda ismu sharti ko harafin sharti an yi amfani da shi kaman man in aka zo da man khabar dinta yana zuwa da me ko kuma jawabinta yana zuwa da me yana zuwa da fa'u to haka nan allazi allati allata ago allazani da allazai allazaini da allati da makamantan waɗannan dukkaninsu asma'u mawsula ne to suna jawabin khabar dinsu yana iya daukar fa'un saboda ma'anar wannan na ismin sharadi kuma yana bada wannan ma'ana ta zurfin umumi na kowa duk wanda ya siffantu da wannan to wancan hukunci ya hau kansa an gane Allah ya ce wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum waɗanda suke aikata matan nan da suke aikata al-fahishata al-fasha min nisa'ikum daga matanku nan matanku ba ana nufin azwaji ba ana nufin jinsi an gane yawa min nisa'ikum ana nufin min jinsin nisa'i ba ana nufin matanku na aure in suka yi alfasha ba aka ake nufi ba ya ku muminai in an samu mata daga cikinku sun yi kaza to gashi shine abin da ake nufi akwai bambanci a zancen ko ba bambanci akwai yawa domin in aka ce ba jinsi ake nufi ba ai akwai matsala sai zama matan aure ake magana kawai akan su to wanda ba matan aure ba fa yau kaga kenan kamar sai wani ya fahimci cewa to su ba sai an kafa waɗannan shi duba da sauransu lafazin alfasha asalin sa abinda ake nufi da shi a lugar larabci ma'azuma qubhuhu shar'an wa 'urfan duk abinda munin sa yayi girma ko a shar'ance ko a al'adar mutane ana kiransa mene alfasha asalin ma'anar kalmar a lugar larabci kuma in a shar'ance ne ta zo da ma'anoni da yawa ana amfani da ita a ma'anoni da yawa amma a nan wannan ayar abinda ake nufi da alfasha shine me waɗancan laifuka guda uku zina liwati sihaki duk sun shiga ciki lafazin alfasha kamar da na ambata yana zuwa da ma'anar zina kamar yadda Allah madauki ya faɗa wala taqrabu zina innahu kana mene fahishatan shi yasa wasu malamai da suka zo rinjayar da akwai za mu zo tattaunawar tana nan a ayat ta biyu walladhani ya'tiyaniha minkum dan akwai tattaunawa mai faɗi tsakanin malamai akan wannan ayoyin biyu wajen tafsirinsu suna cikin ayoyi waɗanda suke ashkalat alal mufassirina tafsiraha ko tafsiruha أشكل تفسيرها على المفسرين كثيرا أني كي كوديوة أكن واللاتي إن سوى أكي نفي كما والذان يأتيانها شما سوى أكي نفي وسسكة واللاتي أنا نفم ماتا والذان كم أنا نفم مزا daka suka ce da haka wancan ana nufin mazinata wannan kuma ana nufin masu liwati duk an faɗi wannan zamu zo kan wannan amma kafin mu zo kawai sama zamu yi magana akan alfasha me ake nufi da ita a cikin alqur'ani ko ahadisai yadda ta zo amfanin lafazin alfuhsh ko alfahisha ga dai wannan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan yau abinda sa na fita ina so mu kawo mana misali waɗanda suka ce alfasha a aya ta gaba wallazani ya'tiyaniha minkum ya'tiyaniha ay ya'tiyani alfahishata suka ce abinda ake nufi shine alfahisha ana nufin kai luwati suka ce ai gashi nan alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da yana magana akan masu luwati annabi lut yana gaya wa mutanansa ta'tuna alfahishata sai aka sa mata alifun da lam nan kuwa dangane da zina sai Allah ce innahu kai wala taqrabu zina innahu mene kana fahishatan ay kana fahishatan min alfawahish wato wani sabo ne alfasha ce daga cikin alfasha saboda zaiyo asalin shi haduwar namiji da mace wani abu ne wanda yake jinsin wannan aikin ya juzu bil aqdi jinsin sa yawa shi aiki ne wanda in an tsuguna an daura aure ya halatta saduwar miji da mata ko ba haka ba shi ko wancan ba zancen daurin aure a cikin sa don haka mutlaqan alfasha ce namiji ya nemi namiji babu dabbobin da suka taba yi babu aljannun da suka taba yi babu wasu dan adam dai ko a zamanin jahiliya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi su ba dan sun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta a Qur'ani cewa an taba yin wani dan adam da yake sha'awar wannan abun ba da ba su gaskata ba Larabawa ba su taba jin aiki maganar liwatsi namiji ya sunkuya namiji ya bi bayan sa ba a taba samun wannan abun saboda munin abu shi yasa aka kira shi alfasha da alifun da lam munin sa yafi nazina yafi nazina ko kusa ko alama ba a hada ba saboda zina ita ma laifi ce amma shi wannan aikin saduwar namiji da mace asalin sa in an kulla aure ya halatta wannan kuwa babu zancen wani aure da zai halatta shi kun fahimci zancen zamu zo dai kan wannan zaka daga cikin ma'anonin dai akwai ana amfani da lafazin alfasha akan zina illa an yatina bi fahishatin mubayyina tamanan ana nufin zina yakan zo a larabce ana nufin mutum mai tsananin rowa ma ana kiransa ana amfani da lafazin alfasha akan sa marowaci wanda ya wuce iyaka wajen rowa saboda asalin kalmar akwai maganar mujawazatul haddi dama a ciki shi yasa ma azuma qubhuhu wa jawaza al-hadda duk abinda munin sa ya tsananta ya girma kuma ya wuce iyaka shine ake cewa alfasha kuma duk abu da ya zama cewa bai dace da gaskiya ba shi ma ana kiransa alfasha ibn jarir yana cewa wa aslul fuhshi al-qubhu wal-khuruj an al-hadd wal-miqdar duk abinda yake yayi muni ya fita daga gwargwadon hankali ana kiransa fahish fi kulli shay'in yace a kowanne abu yace shi yasa ake cewa mutumin da tsawon sa yayi yawa qila litawil almufrit al-tul idan mutum tsawon sa yayi yawa ana cewa innahu lafahishu al-tul ana kiransa fahishu al-tul tsawon nasa yayi ya wuce iyaka abinda ake nufi qabihu al-tul saboda in tsawon yayi yawa ba a kyau ko ba haka ba sai a samu wata sifa ta muni yawa kharijun anil qasd ya fita daga wato tsakaituwa ya wuce iyaka to ana fadin wannan hakanan ana cewa anil miqdar al-mustahsan hakanan kuma ana cewa al-kalamul qabih shi ma ana ce masa mene الفاحشة ممونا زنشي ده ممونا المغنى ناقص أبدو لوك شيئا قولي مطيع أن ذا مقارس وأن تتونا وتامو بوبي إن شاء الله سيكون مطورا وجن أبين شافي فصر الوضع أن آيوي الله يقارى قانا دمو يقارى كومنونا من أبين كشيني ديدي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.